Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin matasa ne na yau da gobe yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da ma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da wasu tashoshin na FM din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM, ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Laraba 23 ga watan Agustan shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu magana ne akan dawowar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari,
inda ya maida hankali a jawabinsa na komawa gida game da muhimmancin haɗin kan ƙasa da zamanta a dunƙule.
In 2003, after a joint party
politics, a shekara ta 2003 bayan na shiga harkokin siyasa, marigayi Ajimego Jiku ya sami ni har gidana a garinmu Daura, inda muka yi kwana biyu tare, muka kuma raba dare muna tattaunawa akan matsalolin Najeriya.
Ya ce ko kadan ba a bari wani bangare ya sake kiran a zo a buda, don ita gwamnati ta ce samsam babu sauran gadagada.
Tabbas dukkan shugaba na kwarai ya san sai kasa ta zama dunkule waje daya za ta ci gaba.
Baya ga wannan zamu kawo muku amsoshin tambayar da muka muku na yadda kuke kallon lamarin dawar shugaban kasar, sai kuma mu leka daga baya wajen dan iya,
sai kuma masu fashin baki da zasu shigo shirin danyen filla-filla da jawabin nan na shugaba Buhari game da haɗin kan Najeriya a matsayin kasa daya.
Bari mu fara da cin amsoshin ku bayan mun tambaye ku ne da kuka kalli lamarin haɗin kan kasar da shugaba Buhari ya maida hankali akai bayan komawa gida.
Sakon farko daga Ado Turaki Askira yace, a gaskiya ni a gani na maida hankali da shugaba Muhammadu Buhari yayi akan haɗin kan ƙasa a jawabinsa yayi daidai, domin ai hannu daya baya daukan jinka, da wannan nake kira ga masu gangamin a raba ƙasar da su yi nazari su duba su ga me jiya ta yi musu balantana yau. Gani ga wane wai ya isha wani tsoron Allah.
Sai Hafizu Balarabe Gusau yace, tabbas dukkan shugaba na kwarai ya san sai ƙasa ta zama dunkule waje daya za ta ci gaba da kuma samun zaman lafiya da wadatuwar tattalin arzikin ƙasa. Wannan shine dalilin da yasa shugaba Buhari ya maida hankali wajen kira a zama uwa ɗaya uba ɗaya.
Sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace, ai hakan na da kyau, kuma dama hakan ya dace, domin ko kamar Amurka shugaba Buhari ya maida Najeriya, tabbas idan wani yanki ya fita to bai yi abin a zo a gani ba. Fatan mu dai Allah ya kara masa lafiya.
Sai Kamal Aminu yace, abin da yasa yafi maida hankali akan haɗin kan Najeriya shine a duk wani abu da shugaba zai yi wa talakawa, idan har bai sa an zauna lafiya ba to bai komai a wajen al'ummar sa ba.
Ahmad Muhammad Lawal yace, a gani na saboda shine kalubalen da ke tunkarar mu, wata ta fita matsalar tsaro hadari, kasancewar sa tsohon soja wanda yayi yaki lokacin basasa ya san hadarin rashin hadin kai.
Sai Kamarad Muhammad Fulka yace, salam yau da gobe, a gani na dalilin da yasa shugaba Buhari ya fi maida hankalin sa akan hadin kan kasa, baya wuce nuna tsana da kyama daga wasu al'ummar kasa zuwa ga wasu, misali kalaman jagoran Biafra da kuma kalaman kungiyar matasan Arewa. Kuma mun yi na'am da wannan jawabi na shugaba adali, insha Allah Najeriya za ta ci gaba da zama a matsayin ƙasa ɗaya.
Abdulrashid Sani Kaura yace, salam yau da gobe, shi haɗin kai wani abu ne mai daɗi kuma yana taimakon mutane, kowace nasara tana buƙatar haɗin kai, ku tashi lafiya.
Sai Abakar Sadiq Gonu Kanumbu, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace assalamu yau da gobe. Ni ana wa ganin shugaban ƙasa yana tsoron barkewa yakin ba sasa ne, ganin cewa matasan Iba sun ba mutanen Arewa wa'adi, haka su ma matasan Arewa sun baiwa kabilar Iba wa'adin barin Arewa.
Sai Abubakar Sabiu Sabuwa Katsina yace hakika wannan wani babban alƙawari ne da suka daukar wa kansu shekaru da dama da wani shugaban al'umar Ibo, cewar Najeriya za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunƙulalliya. Yana ganin wasu tsirarin al'umma na neman sashi ya karya wannan alƙawari, dole ya gargadi gare su.
Sai Linus Emmanuel da Usman Yusuf Gombe da Mansur Babangida na faɗa suka ce salamu yau da gobe. Dalilin da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya fi mayar da hankalinsa kan haɗin kan ƙasa a jawabin da ya a ranar da ya dawo, domin sai da haɗin kai a ƙasa, idan babu haɗin kai mulkin ma ba zai yiwu ba. Allah ya ci gaba da haɗa kanmu a Najeriya. Amin summa amin.
Babani Basko Azare ya ce ni fa a ganina raba Najeriya ba zai haifar mana da ɗame ido ba, gwanda matan da wuri mu yi karatun ta natsu mu ci gaba da zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kamar yadda tun samun ƴancinmu daga Turawan mulkin mallaka.
Sai Mamman Umar Usman ya ce saboda ya lura bayan tafiyarsa wasu marasa kishin ƙasa suna nema su musge masa shukar da ya yi shekara biyu baya.
Sai Umar Miyatta Allah Shangom, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce yau da gobe ai koda cikin gida ne sai an samu haɗin kai kafin zaman lafiya ta biyo baya a cikin harkokin gida kuma su tafi a daidai, don haka Allah ya taimaki Baba Buhari.
Sai Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce mai da hankali akan haɗin kan ƙasa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fi baiwa fifiko, akwai abin da ya hango, don komai na babba ya fi na yaro.
Sai Maryam Abubakar ta ce ai baba ya yi abin da ya dace saboda ana ganin karamar magana sai ta zama babba, don shi ya san illar tashin hankali.
Sai Adam Jidda ya ce saboda babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi da kuma kawo ci gaba a ƙasa, Allah dai ya ba mu zaman lafiya a duniya baki ɗaya.
Sanusi Ibrahim Kakumi KKM ya ce salam yau da gobe, ni a ganina bai wuce tunanin irin yadda makomar al'umar yankin zai kasance ba, duba da yadda Sudan ta kudu ta kasance.
Idan muka koma shafinmu na Twitter @adam_gitti ya ce salam yau da gobe, duk wata al'umma da bata da haɗin kai to ba za ta taɓa samun nasara ba, saboda shi yasa shugaban ya maida hankali a kansa.
Sai @ahmad_bajoga ya ce ya kamata shugaba Buhari ya maida hankalinsa akan zaman lafiyar ƙasa, saboda duk abin da za a yi in babu zaman lafiya babu ci gaba.
Sai @sbageri ya ce haɗin kan ƙasar Najeriya shine abin da shugaba Muhammadu Buhari ya yaƙi, saboda shi dole ne kuwa a matsayinsa na shugaba ya maida hankali a kai.
Sai @hajjafatima ta ce haɗin kai yana da matukar amfani wajen zaman lafiya da ci gaban ƙasa ga al'umma.
Sai @sani shagawan ya ce hakan baya rasa nasaba da yadda ya ga ƙasar take neman fadawa a cikin tsaka mai wuya.
Sai daga ƙarshe @nura muhammad ya ce assalamu alaikum yau da gobe, bangaren haɗin kan ƙasa shine abin da yafi muhimmanci a halin yanzu.
To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To bari mu lallaba mu sami Isa Lawal na Ikar mujiya suka yi da aminin sa dan iya.
Yau ma a tushen wata bishiya na iske dan iya zauna a kofar gida. Nace dan uwa yau kuma me ke bakinka da kake so ka fada? Yace kai dai kawai barni in huta don ji na nake kamar na dawo daga huda. Gashi kuwa ƙasa ta dau bikin murna har ma naji wasu mata na ta guda. Suna fadin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo ƙasa, kuma masu kwashe kudin wannan ƙasa babu sauran hada-hada. Har ma na ji daga zaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari maganar dunkulewar ƙasa guri guda ya jaddada. Ya ce ko kaɗan ba a bari wani ɓangare ya sake kiran a zo a buɗa, don ita gwamnati ta ce samsam babu sauran gada-gada, balantana ma fata kai ga an faɗa fagen fafutukar faɗa, wanda shi kan kashe ƙasa ya barta babu lada ba la'ada. Na ce lallai faɗan iya ƙasa ta ɗau haramin dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, don ka san wasu 'yan siyasan da suka ji shiru sun ɗauki dogon buri, wasu kuma ƙiri-ƙiri suka ƙulla mugun ƙuduri, su wasu ma har sun fara kaiwa kujerar shugaban ƙasa Buhari hari, kawai sai gashi an ce shugaban ya shigo gari. Ba zato kuma ba tsammani, don an ce wannan karan fa wasu ba su ma da koda labari. Sai dai kuma yana da kyau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zauna tsab ya yi dogon nazari, saboda maganar tsaro bayan tafiyar shi London fa ta yi tsananin tsauri wasu masu damban dumbuzar dukiyar kasa kuma suka ci gaba da tari wasu kuma suka dinga yawo da yamadidin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mutu kawai saboda tsabar sharri dan yace kuma kana da gaskiya da nima tuni na gane cewa shugaban kasa Buhari na da aiki tukuru don bayan ya bar kasar satar mutane fa ta karu wutar rikitar siyasa musamman a cikin jam'iyyar shi ma ta ruru Boko Haram ta kai harare arewa maso gabashin Nigeria kudu kuma ga tsageru a gaskiya dai kasar ta fada cikin rikita ko in ce daru wanda yasa wasu suka dinga cin karansu ba babbaka a kasar suna fadin ai mutawaru kodake dai kuma dawowar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta sa wasu ƴan kasa na ta fadin kasar za ta gyaru har ma cewa suke ai gyara gurin Buhari kwace goru ba ne kawai hannun kuturu kenan tsarin tsarkake tsamin tsaro da tsiyatsiyar da aka yi wa kasar zai bar hannun wasu tsiraru su kuma masu sukuwar sukar shugaban kasar kaga ai yanzu dole ne su yi shiru
yayi bayani dalla dalla da mun gane yadda yake ganin hadin kan kasa da mun
ai na kasa rike dan tsamin tsamin da ne dan bun da buzar dukiya
ai inde Hausa ce na gaya miki ko barbushe da bagauda sun san da dan iya
haka ne gaskiya kam aikin jana jiran shugaba Buhari musamman ta bayan
tsaro musamman hadin kan kasa yana da matukar muhimmanci sosai
kuma ina ganin dan iya ko baka yadda da abin da yake cewa ba idan ka ji wannan tsaba Hausa ina ga zai canza maka akalin ta da ni to yanzu kuma sai masu fashin bakin lamuran siyasa amma da farko ga kadan daga bayanin shugaba Buhari
In 2003 after I joined partisan politics
a shekara ta 2003 bayan na shiga harkokin siyasa marigayi Adinego Jiku Daura ya same ni har gidana a garin Daura inda muka yi kwana biyu tare muka kuma raba dare muna tattaunawa akan matsalolin Najeriya da kuma makomarta inda a ƙarshe dai muka yanke shawarar cewa dole ne Najeriya ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya ba al'umma ɗaya ba tare da wani ba haka zalika ba za mu yarda wani can ya bullo ya dasa matsala a ƙasar ba bayan al'amura sun kaure ya kauce ko kuma ya tsallake ya bar kasar ya bar wasu da alhakin dawo da zaman lafiya kowane dan Najeriya yana da damar zuwa duk inda ya ga dama ya zauna domin ci gaba da rayuwa a cikin kasar sa
to jawabin da muka dan tsunko kenan daga cikin jawabin da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bayan komawar sa gida daga jinyar da yaje a kasar Burtaniya to da fatan shine kuma za a biyo mu tiryan tiryan domin aje mun yi fashin baki ko kuma masu fashin baki su farfasa mana abin da suka fahimta daga cikin jawaban da mutum biyu muke da su amma ɗayan kamar ya dan zame alai ana saki laliban shiga ɗayan assalamu alaikum
alaikum assalamu warahmatullah
to da wa muke tare a cikin shirin yau da gobe
Saido Usman Gombe sunana daga Najeriya.
To barka da shigowa.
Barka ne. To Mallam Saidu kafin a lalubo. Yawa mun gode sosai. To kafin a lalubo abokin tattaunawar ta haka da farko menene kungiyoyinku suke yi akai ko kuma kungiyar nan da kake kun kafa?
Ita wannan kungiya sunanta kungiyar samar da zaman lafiya domin wanzar da zaman lafiya ga 'yan Najeriya da makasa baki daya. Wato a turance aka ce mata Association of Peace Initiatives in Nigeria wanda takenta shine Nigeria First. Nigeria First abinda ya sa muka kirkire ta wannan take shine dukkan bambancin da ke tsakanin mutane na yanki ko bambancin addini ko bambancin harshe. Ko bambanci na addini to ka fara kawo Najeriya a farko tukuna kafin kai la'akari da dukkan bambance-bambancin da ke tsakaninku a matsayinku na al'umma 'yan Najeriya. To wannan shi ne makasudin samar da wannan kungiya ta Association of Peace Initiatives in Nigeria, ATIN, da muke matake da Five Nigeria, Nigeria One. Kuma bisa la'akari da duba da abubuwan da suke tasowa wanda yana da haifar da barazana irin ta tsaro da rashin samar da zaman lafiya a ƙasa da 'yan ƙasa, ya samu ta ƙirƙiri wannan tafiya. Kuma mun ƙudiri aniyan za mu yi kamfe domin yaɗa wannan tafiya don a tabbatar da an zauna lafiya, an zauna a dunƙule a matsayin ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, wanda ita ce manufarmu, ita ce hadafinmu. Kuma Allah cikin rahamarsa a satin da ya gabata aka kaddamar da wannan kamfe ɗin a jihar Katsina, wanda mai martaba sarkin Katsina shi ne uban ƙungiya na wannan tafiya da muka ɗauko. Kuma Allah cikin rahamarsa ya karɓi wannan tafiya da hannu bibbiyu, ya sa mata albarka. Kuma da yardan Allah yanzu mun shirya za mu zaga dukkan yankuna na ƙasar nan domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa a cikin al'ummar Najeriya.
To amma yanzu misali lokacin da kuka ji jawabin shugaban ƙasa da ya zo bayan ya koma Najeriya yake magana a kan haɗin kan ƙasa, to ya kuka ji kenan a ranku tun da gashi kamar ya sara a kan gaɓar da kuke so?
Wato lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da wannan jawabi nashi a takaice, wato sai muka ji kamar ma abin da muke yi ne kawai ya ɗaura a kai. Saboda lokacin da ya dawo da wannan jawabi da ya yi daidai da dama abin da muka so mu ɗaura ƙasa a kai da kuma 'yan ƙasa. Bambance-bambancen da ke tsakanin al'ummar ƙasa musamman mutanen kudu da arewacin Najeriya wani abu ne wanda ya samo asali tun can tele-tele. Mu da muke da shekaru 40 kai ba mu ga abin da ya faru na wancan ba, sai dai tarihi muka riska. To ba mu fatan wannan abu na yaƙe-yaƙe ya sake faruwa a wannan ƙasa, domin ga duk da aka samu yaƙe-yaƙe a ƙasa, to ba a samun wato ci gaban arziki da kuma wanzuwan zaman lafiya. Idan ka kalli ƙasashe da suke makwabtaka da mu waɗanda aka samar da wato rabe-rabe da kuma haifar da yaƙe-yaƙe, za ka tarar da har yanzu da su farfaɗo ba, tattalin arzikinsu ya tagayyara, mutane sun kasa samun muhallin da za su zauna, mutane ba su samu ilimi ba, mutane ba su samu abin da za su rayu a kan shi. Wannan ya sa ba ma san irin wannan abin ya faru a wannan ƙasa ta mu.
To Marin, tana tambaya ne kafin kamun katse miki hanzari.
Ko ina karanta wani abu ne yanzu. Akwai wasu jam'iyyar PDP da ke cewa wai jawabin su ai bai ma wani zo da wani abu sabo ba da zai ƙara mutane ƙwarin gwiwa. Me zaka ce ga wannan?
To ni abin da nake so in ba mu shawara gaba ɗaya a matsayin mu na 'yan ƙasa, abin da ya shafi harkar tsaro, karka kalli jam'iyya, karka kalli ɓangare, karka kalli maganar addini. Zaman lafiya abu ne wanda ya shafi ɗawainiya na kowane ɗan Najeriya. Saboda haka jam'iyyar PDP da wannan kalamai da ta yi, gaka a ce ta yi fatan yadda za ta ba da shawarwari ta yadda za a samu haɗin kan ƙasa, kuma a ƙara ba shi shugaban ƙasa shawara goyon baya, a ƙara ba shi shugaban ƙasa goyon baya ta yadda zai ci gaba da samar da hanyar da za a ci gaba da samun dawwammamen zaman lafiya a ƙasa. Wannan shi ne abin da nake so in ba ita jam'iyyar PDP da ma sauran jam'iyyun da suke cikin gida Najeriya. Ko da za ka yi adawa, to ka yi adawa a kan wani abu da ya shafi rigidin neman kujerar mulki. Amma idan an hau kan kujera, kai shugaban ƙasa ya zama na kowa, kuma duk abin da za ka faɗa, kar ka faɗa abin da ya shafi jam'iyyar ka kawai, ka faɗa abin da ya shafi cigaban ƙasa, domin ƙasar tana gaba da kowa. Shi ya sa dama a farko na ce shimfiɗar wannan take namu shi ne Najeriya.
Najeriya da farko a farin fari.
Ake bambancin ko kuma jam'iyyar ka tafiya sa.
To aya injiniya ce an same shi ɗayan. Kafin Safina ta tambaye ka, bari mu mai barka da shigowa. Assalamu alaikum Jalal Falal.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Kamara.
To barka da shigowa.
Barka da shigowa da Maryam.
Ni ma dai tambaya ta
tare da abokan aikin ka.
To ba da to bari Safina za ta tambayi Said Gombe kafin mu dawo gare ka.
Ni ma dai tambaya ta din akan dai abinda dai 'yan adawa suke cewa ne akan wannan din shugaba Buhari. Mutane na cewa wai da ya dawo ana tunanin yadda talauci da yunwa da waye suka yi, wai bai yi maganarsu ba. To a ganin ka yunwa da tsaron ƙasa wane yafi?
Yawwa, to kaji Sa'idu Gombe. Hello?
To
shi ai za a iya yi ma shi Jalal, amma da farko kafin ka amsa wannan tambayar Jalal. Yau, to, hello, kana jin mu?
Malam, kana jin na?
Yau, muna jin ka, yau, to, ka ji tambayar ko to ansa to sai mu je wurin Jalal. Wato ba shi lokaci shi ma.
Wato abin da ya shafi matsala ta yunwa da talauci dukkan abubuwa ne waɗanda suke da alaka da wato shi ma barazana ta tsaro. Amma abin da ke muhimmanci da zamu lura da shi shine wato abubuwan da suke tasowa tsakanin bangarorin na Najeriya guda biyu, ma'ana bangaren kudu da kuma bangaren arewacin Najeriya. Wayancan suna hankoran suna so a raba ƙasa saboda kabcin da suka su. Al'ummar arewacin Najeriya kuma wasu daga cikin mutanenmu na arewacin Najeriya su kuma suna ba da wa'adin cewa mutanen kudu tun da sun nemi a raba ƙasa. To su kwana kayansu daga arewacin Najeriya su koma wancan ƙasa. To wannan kalma ba ta yiwuwa cikin sauƙi gaskiya. Dole idan za a yi wannan to sai an samu taimaki na tsaro. Matsaloli sai sun faru sai an haifar da abubuwa waɗanda zan kowa ba zai so ba. Wannan ne ya sa ƙoƙarin jawo hankalin duka ɓangaren guda biyu da mu yarda cewa Najeriya ita ce a gabanmu kafin mu kalli abin da kuma ya sami bambance-bambancen da ke tsakaninmu mu zauna sai mu sasanta shi. Saboda haka sauki da yunwa da komai yana da sauki a yanzu fiye da a ce an samar da yaƙi. Saboda yaƙi zai iya dama dukkan wani lissafi na kowa, za a samu talauci a cikin shi, za a samu yunwa a cikin shi, za a samu rashin muhalli a cikin shi, abubuwa za su tsaya bare gaba gida, za a lalata dukkan tattalin arzikin ƙasar da kafin a ce an farfaɗo da shi zai zama akwai wahala. Babu shakkar yunwa barazana ce, to amma mu fara zaman lafiya tukuna ta yadda za mu zauna a matsayin ƴan uwa ɗaya, al'umma ɗaya. Sannan abin da zai biyo baya na maganar abinci da kuma kauda talauci shi kuma sai biyo bayan wannan.
Wato kar a ruga ana gudu ana cin abinci a guje.
Yau to wannan shi ne abin da ba mu.
To bari mu koma ga Jalal Falani.
Inda daga malam Tabura kana ji?
Eh ina ji, amma bari mu dan koma ga Jalal Falal saboda kan layi ya mai tutsu ba mu magana da shi ba.
To malam Jalal kai ma tambaya ta ni ma kaman duka akan wannan ne. An ce dama jawabinsa kamar ya fi maida hankali ne akan haɗin kan ƙasa, amma bai ce wani abu sosai ba game da tattalin arziki da ke hayan yana cikin wani hali. Me yasa ka ga haka?
Musamman ka su Jalal Falal, dama ɗan siyasa ne, matasa masu jini a jika.
To alhamdulillahi kamar yanda muka riga muka ni, kamar yanda shi kuma Sa'idu Gombe ya bayani, wato al'amari na gudanarwa wanda ya shafi ƙasa babu wani abu wanda ake samun nasarar shi, dole sai ita ƙasan ta kasance a dunkulalliya, wato dunkulalliyar ƙasa kwara ɗaya, sannan kuma akwai zaman lafiya a wannan ƙasan, sannan shi ne a daidai wannan lokaci al'amura da suka shafi tattalin arziki za su fara bijirowa. Ba wai batutuwa kawai waɗanda suka shafi tattalin arziki kaɗai ne shugaba Muhammadu Buhari bai taɓo su ba. To akwai dalilai da dama da ya sa sai an samu ƙasa ta zauna a matsayinta na ƙasa ɗaya dunkulalliya. Duba da la'akari da yawancin tsaro na ƙasan a daidai wannan lokaci suke ta kiraye-kiraye na ɓallewa da dai sauran abubuwa da suka shafi magana na tsaro wanda ya shafi ta'addanci da dai sauransu. To wajibi ne a matsayin shi na shugaba ya tabbatar da cewa an samu ingantaccen zaman lafiya a ƙasan. Ƙasan ta zauna da ƙafafunta a matsayin Najeriya da muka sani ƙasa ɗaya dunkulalliya, sannan za a fara magana na tattalin arziki, magana na cigaba waɗanda suka shafi ayyuka na raya ƙasa da dai sauransu. Duk waɗannan abubuwan ba za a samu nasararsu ba sai an samu zaman lafiya, sannan ita kuma ƙasan ta ci gaba da gudana a matsayinta na Najeriya ƙasa ɗaya dunkulalliya, sannan za a fara tunanin waɗansu abubuwa za su biyo baya. Ba wai shugaba Muhammadu Buhari ya damu da maganar tattalin arziki ba ne, a'a. Amma abin da yake gaban shi a daidai wannan lokaci shine a tabbatar da Najeriya tana wanzuwa tana gudana a matsayinta na dunkulalliyar ƙasa wanda kuma take zaune da zaman lafiya, in ƙasa suna gudanar da al'amuransu ba tare da barazana ta tsaro da dai sauran abubuwa wanda shugaban ƙasa ya zayyana a jabi shi da 'yan ƙasa ba.
Eh to Jalal, ku ne kuke ganin cewa ko 'yan siyasa matasa masu tasowa nan gaba wanda kuma daga na gaba kuke ake gane zurfin ruwa dama. Wasu suna ganin cewa waɗannan abubuwa da suka tabarbare na maganar tsaro, maganar tattalin arziki da abubuwa da yawa suna zargin cewa wai sun faru bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bar Najeriya zuwa jinya, cewa ai wato zaki ya dan shiga cikin dan duhu haka, saboda haka kuwa sai yake ta abin da ya ga dama. Shin kun yarda cewa ku masu fashin baki da al'amuran kuma siyasa cewa rashin Buhari ya tabarbarar da al'amura a cikin ƙasar, ko ba a ganin idansa?
To alhamdulillah, kaman yanda dai muka riga muka sani, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine shugaban ƙasar Najeriya, kuma gabanin tafiyar shi ya hannanta ragamar jagorancin ƙasar nan ga mataimakin shi, wanda rahotanni da suka fito daga fadin shugaban ƙasa bayan tafi shugaba Muhammadu Buhari, yanda mataimakin shugaban ƙasa wato muƙaddashi Farfesa Yemi Osinbajo ya ja akalan ƙasar, ya nuna cewa tamu ba a samu ba, saboda yana aiki kan cikin ƙarfi wajen ganin cewa ya cike gibin da shugaba Muhammadu Buhari ya bari. To alal haƙiƙa waɗannan ƙorafe-ƙorafe ka san babu yanda za a yi a raba su da harka ta siyasa. Akwai waɗanda suke ganin cewa kasancewar shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya shine irin wannan matsalolin suke aukuwa. Waɗansu kuma suna da ra'ayin cewa da zaran ya abarakan ya tafi kula da lafiyar shi, nan ne ake samun irin wannan tabarbarewan al'amura a ƙasar. Amma tsakani da Allah, abu ne da ya kamata mu tsaya ne da aka bi da shi. Yawancin irin waɗannan abubuwan za mu iya cewa tun kafin zuwan jam'iyyar APC, wato amsan gwamnati a hannun jam'iyyar PDP, ana samun irin waɗannan matsalolin. Amma abubuwan a yanzu kamar yadda muka sani suna ƙara ƙaruwa, suna ƙara tabarbarewa. Kuma shi shugaba Muhammadu Buhari a kowane lokaci yana kokarin ya ga cewa an magance matsalolin nan, an kawo iyakansu a daidai wannan lokaci. To ina so in tabbatar maka da cewa wannan al'amari ba shi da nasaba da cewa sai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya nan ne al'amuran suke ƙara tabarbarewa. Duk da cewa akwai siyasa da yake faruwa.
Malam Sa'idu Gombe.
Na wato.
Hello Malam Jalal, yawa saboda lokaci bari mu dan koma wurin Sa'idu kadan.
Ni Malam Sa'idu Gombe tambaya tunso nake in mu ji cewa menene kuke
tsammani
cewa wannan kungiyar ta kuma
ko ma misali dawo Buhari ma misali kuke fata ku gani daga cikin kungiyar ta ku da kuke da ita, amma fa bai wuce minti ɗaya kake da shi ba, ko mu sakan 30.
Fatanmu dai shi ne tun da shi muƙaddashin shugaban ƙasar Najeriya ya ba da umarni cewa waɗannan hafsoshin tsaro na ƙasa su tattara kayansu daga inda suke su koma Maiduguri da zama, domin su tabbatar da cewa an samar da wannan dawwammamen tsaro a wannan yanki, saboda wannan yanki shi ne inda aka fara samun waɗannan matsaloli. Jami'an hukumar 'yan sanda da kuma jami'an farin kaya su kuma suna da kalubale, musamman abin da ya shafi rashin tsaro na satin al'umma da ake yi ana garkuwa da su. To duka waɗannan shugaba Buhari ya kamata ya ƙara sa ido kwarai da gaske, ya ƙara ganawa da waɗannan hafsoshin tsaro.
To daƙiƙokin Malam Sa'idu Usman sun ƙare. To mun gode sosai, sai mu ce bari kai mu sallame ka, sai Allah kai wani lokaci, bari mu koma ga Jalal. Yawwa, to Jalal Falal, kai ma me a takaice cikin daƙiƙa 30 ɗin, me kake so ka ko kuma kuke sa ran gani daga shi shugaban ƙasa yanzu ya maida hankali sosai bayan maganar tsaron da ya?
To alhamdulillahi, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari dai ya yi magana ta tsaro, sannan kuma ya yi magana akan Najeriya za ta ci gaba da gudana a matsayin ƙasa ɗin kudanniya. To amma ni ina so har ila yau shugaban Muhammadu Buhari ya maida hankali akan majalisar zartarwar shi. Mun tabbatar da cewa waɗanda aka ba su mukamai na ministoci da yawa daga cikinsu kafin a ba su waɗannan mukaman ba wai ya san su bane. To amma 'yan Najeriya shi shugaba Muhammadu Buhari kawai suka sani, kuma shi suke da yaƙinin ganin cewa zai cire Najeriya akan halin da take ciki a daidai wannan lokaci. To yana da kyau shekaru biyu yanzu da aka kwararo ya tsaya ya nazari ya ga a cikin majalisar zartarwar nashi su wane ne Buhari irinsa, waɗanda za su taimake shi
to mun gode Malam Jalal Falal. Lokaci yayi, sai dai wani zuko Malam Jalal
da bayani mai
wannan. Ga wani Ibrahim Kaiwa yace ina kira ga shugaba Buhari da yasa ido sosai akan maganar makiyaya da manoma, musamman abin da ya faru a yankin Mambila na karamar hukumar Sardauna na jihar Taraba, domin ganin an sasanta kenan ko kuma an yi abin da ya dace. Dole nan zamu dakata saboda lokaci ba zai daga mana kafa ba. Yanzu a madadin
Maryam Bashir Bugaji,
Finatu Sodeng,
sai kuma Daniel Brown wanda shine bada umarnin shirin, sai injiniyan mu ne Mr. Shank, sai wanda ya hada mu a shafin Facebook wato Ibrahim Jarmaini, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma ba mu ci gaba a ko ina muke a duniya.
Masu wasanni ba ta kyale ba, ƴan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba.